الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكي ننتكين غرم بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na Asabar, yau 8 ga Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 6 miladiya ta 2017. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati Maryam alaiha salam. Gabanin mu shiga karatu, kamar yadda muka saba, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyinku. Wani ya rubuto yana tambaya cewa mutum yana iya shiga itikafi a kan matsaloli da damuwarsa ta duniya ko ta duniya da ta lahira. To, shi itikafi shi ne mutum ya shiga masallaci ya tsare kansa ba don komai ba, sai don bautar Allah subhanahu wa ta'ala da neman kusanci da shi da neman yardarsa. Wannan shi ne itikafi, ka shiga masallaci ka tsare kanka a wani lokaci don neman yarda Allah. Malamai sun yi saɓani, ana itikafi ba azumi, ko kuma sai an yi da azumi. Wannan saɓani ne na malamai. Jumhur suna ganin ba a shiga itikafi sai da azumi, wasu suna ganin ana iya shiga itikafi ko da ba da azumi ba. Saboda haka, duk abin da aka ce bautar Allah ce, to ka shige shi da niyyar kana neman yardar Allah ne, kana neman kusanci da shi. Ba wai ka shiga ba ne saboda kawai wata buƙatar ka, kana son ka samu wani abu, bari ka shiga itikafi, in Allah ya baka shi kenan za ka fito, ko kuma ba za ka sake shiga ba sai wata buƙatar taka ta taso. Ba a son bawa ya riƙa yi wa Ubangijinsa irin wannan mu'amalar. Ai, ba laifi ba ne don ka shiga ka roƙi buƙatunka. To, don mene ne tun farko za ka ƙudirce wannan niyyar? Ka shiga da niyya mana ta kusanci ga Allah, ta neman yardarsa. Wa ridwanu minallahi akbar, duk wani abin da kake nema bai kai yardar Allah ba. To, in ka shiga kuma ai ba a hana ka ka buƙaci ka nemi buƙatarka ba, sai kuma duk buƙatunka na duniya ka roƙe su. To, amma don mene ne tun farko za ka kawo wani abu na duniya a zuciyarka don shi za ka yi itikafi? Wannan bai dace bawa ya riƙa Ubangijinsa irin wannan mu'amala ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da salatu tasbihi, wanda mun taɓa magana a kanta a wannan majalisin tafsirin suratu Nahl. Saboda haka, idan kana son ka ji bayani game da ita, ka nemi tafsirin suratu Nahl wanda muka yi a wannan masallaci. Akwai tambaya da aka yi irin wannan kuma na ansa. Saboda haka, ba daidai ba ne mu ta maimaita ansa tambayoyi iri ɗaya. Shi ne amfanin a ɗauka a taskake a cikin abin sauraro, saboda kowane lokaci ka so ka ji, ko ka ji ka manta, ko baka taɓa ji ba, to sai ka saurara. Saboda haka, a je a nemi tafsirin suratul Nahl, ka neme shi daga farko har ƙarshe, tunda da alama baka taɓa jinsa ba. Sai kuma yake tambaya cewa, wanda ake bin shi bashin azumi, wato azumin watan Ramadan, har wata shekara ta zo bai biya ba, menene hukuncinsa? Ya yi sakaci, sakacin da bai dace ba, ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya tuba, ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya alkawarin ba zai sake irin wannan ba, ko da nan gaba wani uzuri zai sa shi ya sha azumi. Ba daidai ba ne, akwai azumi a kanka, ka ƙi biya bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka lokaci, ya baka lafiya, ya baka damar ka sha idan kana da uzuri. Amma ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar, ka biya a wasu kwanakin. To, bai dace ba kuma Allah ya ara maka wasu kwanaki, ya baka cikakkiyar lafiya, sannan ka riƙa wasa da wannan ibadar, ka ƙi biyanta. Wa daynu fa daynullahi ahaqqu bil wafa, ce ai bashin Allah shi yafi cancanta a biya, saboda idan ka san cewa kai yau da wani zai ci bashin ka zaka so da zarar ya samu damar biya ya biya ka, ba zaka so ya ta rike maka bashin ka ba. To fadainullahi ahqqu bil wafa, nabi yace bashin Allah shi yafi cancanta a biya, don haka bashi ne akan ka kaci, don haka yanzu damar ka biya ta yi, ya kamata ka biya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa matlul ghani dhulmun, wanda Allah ya wadata shi ya rika taurin bashi zalunci ne. To haka nan kai ma da Allah ya wadata ka da lafiya kai taurin bashin da Allah yake bin ka wannan zalunci ne, saboda haka zaka tuba ka nemi istighfari, ana san gaggauta aikin alkhairi. Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard, saboda haka ana san ka gaggawa ka rika tsere a rika rigegeniya da kai wajen aikata alkhairi. Fi zalika falyatanafasul mutanafisun, a gurin jumhur wato mafiya yawan malamai, mutumin da ya yi sakaci bai biya bashin azumin da ake binsa ba har wata shekarar, wani azumin ya zo ya riske shi, to a gurin jumhurin malamai zai rama wannan azumin bayan ya gama azumin Ramadan din wanda ya riske shi, zai rama wancan da ake bin shi, sannan kuma kowace rana zai ciyar da mudu ɗaya, wanda haka jumhur suka faɗa domin ya zama kamar horo ne gare shi. Amma kauli mafi rinjaye babu wani abin da yake wajabta wannan, sai dai idan mutum ya yi haka domin dai ya shi kansa kada ya ƙara, to ba laifi. Saboda haka in ka tashi rama haka ga duk azumi ɗaya za ka ba da mudu ɗaya sadaka fi sabilillahi don ka ji jiki, gobe za ka sake ba, to ka yi hakan. Sai wanda yake tambaya cewa mutumin da baya sallama bayan liman ya yi sallama, saboda liman baya daɗewa, baya wato bashi dogon tazarar da zai addu'a, to idan liman ya yi sallama shi sai ya ƙi yin sallama tare da liman sai ya gama addu'o'in da yake buƙata ya yi, wannan kuskure ne babba. Nabi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u, har zuwa ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman ne don a riƙa koyi da shi, saboda haka in kana tare da liman abinda liman ya yi kawai za ka bi bayan shi ka yi, shi ne fa idza raka'a farka'u fa idza kabbara fa kabbiru, fa'u ɗin fa'u ta'kib ce, ma'ana yana yi kai ma ka bi bayansa ka yi, haka ake so, wannan ita ce sunna. Saboda haka ba daidai ba ne kana tare da liman amma idan liman ya yi sallama ka ƙi yin sallama tare da shi bayan kuma shi kake bi sallah, matuƙar sallar ka ta ƙare ba kana da wani abin da ya rage za ka ciko ba, idan akwai wani abin da ya rage maka za ka ciko, sai ka tashi ka ciko abin da ya rage maka, a nan kuma in ka ga dama sai ka yi doguwar addu'ar taka a cikin tahiya gwargwadon yadda kake so. Amma matuƙar dai sallar ka kai ma ta ƙare kamar yadda ta liman ta ƙare, to wajibinka ne in ya yi sallama kai ma ka yi sallama tare da shi, kuskure kake yi wannan zaman da za ka yi ka ɗau lokaci bayan sallamar liman ka ce wai kai sai ka yi addu'o'inka, ya nuna ba liman kake bi ba kenan, zaman kanka kake, wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Sai shi kuma wanda yake tambaya mutum ne sai bayan shekara kamar biyar da balagarsa ya nemi ilimi, sai ya fahimci cewa akwai wasu ibadu da yake yi ba daidai ba domin yana yin su ba cikakken tsarki, to ya zai yi da waɗannan ibadoji? Duk abin da baka da ilimi a kansa ka aikata shi kuka aiwatar da shi ba daidai ba, sai daga baya ilimi ya zo maka ka fahimci abin da ka yi a baya ba daidai ka yi ba, to ba a cewa sai ka rama waɗancan abubuwan da ka yi a baya, Allah ya yafe maka abin da ya wuce, afallahu amma salaf, abin da ya riga ya gabata Allah ya yafe maka, daga lokacin abin ya zama wajibi a kanka ka kiyaye ka kula da shi, idan da wannan ibada za ta zo maka a daidai lokacin kuma ka sake yin sakaci ka yi ta yadda ka yi ta a baya, to a wannan lokaci kuma ana bin ka wannan ibada ka yi ta ba daidai ba, amma duk abin da ya riga ya wuce to ya riga ya wuce kenan, sai ka yi ƙoƙarin gyara gaba, wajibi ba ya zama wajibi akan mutum sai bayan ya san abin wajibi ne akan sa. Saboda haka akwai shartul ilm al-wujub ya tahaqqaqu al-wujub ba'da al-ilm bil-wujub, bayan ka san abin wajibi ne sannan yake zama wajibi akan ka, kafin ka san wajibi ne bai zama wajibi akan ka ba. Saboda haka lokacin da ka san wajibi sannan yake zama wajibi akan ka. Shi yasa lokacin da mutumin nan al-musiqu salatihi, wanda ya salla a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba daidai ba, Annabi ya ganshi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake salla ba kai salla ba. Annabi yace lam tusalli ba kai salla ba, ya sake komawa yayi ya dawo. Annabi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli, akai haka hasa uku. Yace ya rasulullahi la uhsinu ghayraha fa allimni, banda wannan da kaga nayi ban iya wata ci tafi wannan, don haka a koya mu. Annabi ya koya masa yadda ake salla. To kaga amma Annabi bai ce da shi ba duk waɗanda kai a baya ka ce ka saki su, tare da ya ce da shi yanzu lam tusalli ba kai salla ba, ashe duk wacce kai a baya ba ka yi ta ba. Amma Annabi ya ce da shi ya saki, bai ce da shi ya saki ba, saboda a lokacin shi bai san ba haka ake salla ba, ya zata haka ake salla. Kamar da lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa, fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Sahabbai da farko sun zaci cewa ana nufin sai kaga haske gari yayi haske sosai sannan zaka daina ciyaciyanka. Saboda haka in suka zauna sahur ba sa daina ciyaciyansu dan taune-taunen su, sai sun ga gari sha duk kowa da gane komai, abinda naka ya fadi kasa zaka iya tsuguna ka dauka yanka. To shine Annabi ya gaya musu ai ba haka ake nufi ba, ana nufin sawadul bayadul fajr min sawadil layl, ana nufin huduwa al-fajr. To amma azumin da suka yi a baya Annabi ya ce ku je ku rama azumin ku da na baya ba, saboda mai saboda wannan sun yi shi ne a lokacin da suke zaton daidai suke yi. Saboda haka abinda mutum ya riga ya yi yana zaton daidai ya yi, sai daga baya ne ilimi ya zo masa ya fahimci abinda ya ba daidai ba, to ba a lazumta masa cewa sai ya sake abubuwan da ya wuce na baya. Sai kuma yake cewa mutum ne ya nemi wasu suka karanta, ya saka suka karanta masa Al-Qur'ani suka sauke, sannan kuma wato yana neman aiki ne, sai ya sa wasu suka karanta masa Al-Qur'ani suka sauke, kuma aka samu dabba aka yanka aka yi masa aka roƙa masa Allah ya bashi nasara. To wannan kuskure ne, baya daga cikin hanyoyin da aka shar'anta mana na roƙon Allah. Kamar yadda ka sani addu'a ibada ce, ibada kuma ba ka yin ta sai yadda shari'a ta tsara maka ita, baya daga cikin tsarin addu'a ka biya kuɗi a yi maka addu'a. Duk abin da za a yi na ibada ba a ce a biya kuɗi a yi maka addu'a. Mun ce ba laifi ka nemi mutane su yi maka addu'a, su taya ka da addu'a kai ma ka yi, wannan ko jiya mun faɗi haka. Amma a ce za a tara mutane su yi saukar Al-Qur'ani, wannan ba a san shi cikin aikin magabata ba. Kana karanta Al-Qur'ani a matsayin ibada, don haka karanta Al-Qur'ani ka roƙi Allah da shi kai a matsayin ibada kai, kuma kake tawassuli da wannan ibada a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi sahihi wanda Imran ibn Husayn ya ruwaito yana cikin Jami'u Tirmidhi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa iqra'ul Qur'ana was'alullaha bihi, ko karanta Al-Qur'ani ku roƙi Allah da shi. Ma'ana ka zauna ka karanta Al-Qur'ani abinda ya sawwaka, in ka gama ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka buƙatar ka, ka yi tawassuli kamun ƙafa da wannan ibadar da ka yi, wannan shi ne abin da ake. Amma wanda ya ɗauki karatun Al-Qur'ani neman hanyar neman kuɗi ya karanta don a bashi kuɗi, to wannan ba ibada ya yi ba, balle har ka ce ya maka tawassuli da wannan ibadar. Ƙarshen hadisi yake cewa fa innahu ya'ti qauman yaqra'una al-Qur'an thumma yas'aluna an-nas, za a samu mutanen da za su zo za su karanta Qur'ani amma kuma za su rika nema a gurin mutane su ba su. To kai ba haka ya kamata ba, kuma duk wanda yake hakan to ba irin shi ya kamata ka nemi ya taimaka maka da addu'a ba. Ka nemi wanda zai yi ibada don Allah, shi zai taimaka maka da addu'a, ya tawassuli da ibadarsa, kuma shi zai gada shi zai zaba abin da zai tawassuli da shi, ba kai zaka zaba masa ba. Sawa'un karatun Al-Qur'ani ne, sallah ce, azumi ne, sadaka ce, abin da ya ga dama yayi yana iya maka tawassuli da shi, amma ba kai zaka ce yi kaza ba, kai ba shi umarni har ma ka biya kuɗin wannan ibadar, ya maka kuma tawassuli da ita. To kaga akwai shirme a nan. Saboda ka ba a cewa za a ɗauko mutane haya su karanta Al-Qur'ani su yi sauka abinda ma muke cewa ba saukar bace ta sauka shine ka dauko alqur'ani daga farko ka kai karshe amma mun zo nan an raba alqur'ani ko an ba shafi daya karanta shikenan kowa shafi daya karanta ba a yi sauka ba ba wanda ya yi sauka cikin kowa ya karanta shafi daya shikenan amma sauka dai babu wanda ya yi ta saboda haka akwai gidadanci ku zo ku raba alqur'ani ku ci ku yi sauka sauka shine mutum ya dauko alqur'ani daga farko ya sauke ya kai karshe shine ake kira sauka kuma kowanne mutum ibadarsa ce ba ta da alaka tawa ba ta da alaka da taka ace ce zamu yi wa Allah wayo mu yi karo kai ka kawo naka ni in baka na kai maka bani na in baka naka sai mu hada Allah mu ce kowa ce a kowa ibadarsa tashi ce wallaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kowa ba shi da wani aiki sai wanda ya aikata da kansa kuma aikin sa za a nuna masa ba aikin wani ba saboda haka ba wannan haka akwai gidadanci ma a cikin wannan harkar sannan kuma maganar a bada kudi a sayi dabba a yanka wannan ka yanka dabba ka yi sadaka da naman ta saboda ka taimaka ma mabukata ka dadada musu ka faranta musu wannan abu ne mai kyau amma kar ka yi shi da wata siga wacce ba daidai ba a ce ka sayi dabba iri kaza mai kama kaza a lokaci kaza wannan ba daidai bane sadaka kai ta kowace kowanne ga nama dabba nama ana sadaka da shi kana iya sadaka da naman dabba kana iya sadaka da naman kaji kana iya sadaka da kudi kana iya sadaka da kosai sadaka sunanta sadaka da ko menene kai ta sunanta sadaka amma dai yazo cikin wani irin tsari wani protocol da aka yi zo da shi na musamman wannan ba shari'a ce ta zo da wannan ba haka zamu dakata anan ci gaba da karatu insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka riki littafin at-taura da karfi wa atainahu al-hukma sabiyya kuma mun bashi hukunci yana yaro wa hananan kuma mun hore masa tausayi wa zakatan da tsarkin zuci wa kana taqiya kuma ya tabbata mai tsoron Allah ne wa barran biwalidayhi kuma mai biyayya ne ga iyayensa biyu wa lam yakun jabbaran asiya kuma bai kasance jabbaran mai tsaurin kai ba asiya mai sabawa umarnin ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya fada mana cewa ya karbi addu'ar annabi zakariya alaihi salam ya bashi abin da yake roƙon sa na da wanda zai gaje shi wanda zai ci gaba da gudanar da al'amarin sa ko kuma al'amarin banu Isra'ila a bayan sa Allah ya bashi Yahya Allah subhanahu wataala ya ce wa Yahya ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka riki littafin at-taura da karfi littafin da aka bashi aka ce ya rike shi ne at-taura wannan babu sabani tsakanin malamai cewa al-kitab anan ana nufin at-taura saboda shi ne littafin da annabawan banu Isra'ila suke hukunci da shi hatta annabi Isa alayhi salam shi ne annabi na ƙarshe na banu Isra'il ya kasance yana hukunci da at-taura duk da Allah ya bashi littafin injila Allah ce ya rike shi da ƙarfi rikewa da ƙarfi shine ya karanta abin da yake cikin wannan littafin ya kiyaye ya san abin da yake cikin sa na hukunce-hukunce ya fahince su yayi aiki da su ya kirawo mutane zuwa ga aiki da waɗannan hukunce-hukunce ya tsaya a kansu ya tarbiyanci waɗanda suke ƙarƙashin sa bisa wannan hukunce-hukunce wannan shine ma'anar rike littafi da ƙarfi Allah ya ce to ya rike wannan littafi da ƙarfi Yahya alaihi salam ya cika wannan umarni ya rike wannan littafi da ƙarfi ya zama mai biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala mai bin umarninsa mai barin abin da ya hana ya kasance mai neman yardar Allah ne cikin ayyukansa ba a taɓa samunsa da wani laifi ba ba a taɓa cajarsa da ya yi wani abu na saɓan Allah ba saboda haka ya cika wannan horo da wannan umarni da Allah ya masa saboda haka yana daga cikin sifofinsa idan za ka sifanta shi ka ce yana da sifar riƙe littafin Allah da ƙarfi wato ilimi da aiki da iliminsa mutum ne mai ilimi ya karanci abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya karanta na at-taura sannan kuma mai aiki da abin da ya karanta wanda shi ne riƙe littafin da ƙarfi sannan abu na biyu Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi hukunci yana yaro wato mun ba shi fahimta mun ba shi ilimi mun ba shi ƙoƙari da jajircewa da tsayawa da yin abu kai da fata ba tare da wasa ba wannan shine ma'anar al-hukm mun ba shi san aikata alkhairi da tsayawa akan alkhairi da jajircewa da ƙoƙari tun yana ɗan ƙanƙani tun yana ƙarami muka yi masa wannan wasu daga cikin malamai suka ce al-hukm anan ana nufin annabci wato Allah ya ba shi annabci tun yana ƙanƙani suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala yana kiran annabci da hukunci kamar inda yake cewa walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma yayin da ya kai ƙarfinsa ya kai ganiyar ƙarfinsa wato annabi Yusuf alaihi salam mun ba shi hukunci wato annabci mun ba shi ilimi amma daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin al-hukma anan ana nufin ilimi ana nufin wato nutsuwa da fahimtar abubuwa yadda suke tun yana yaro kuma Allah ya ba shi fahimta ba irin ta yara ba to Allah ya ba shi fahimta wacce ta saba al'ada ba a cika ganin ta gurin yara ba ya ba shi nutsuwa da kame kai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro kafin ya kai munzalin wato cikakken mutum Allah subhanahu wata'ala ya ba shi cikakken tunani da cikakken hankali da cikakken sanin ya kamata da yadda zai gudanar da al'amuransa da yadda zai tafiyar da al'amuransa tare da al'umma to shi ma Yahya alaihi salam tun yana yaro Allah ya ba shi wannan suka ce amma ba annabci ba ce annabci wani babban al'amari ne ba a ba wa yaro ƙanƙani sai bayan ya girma ya zama namiji sannan a ba shi to amma malamai sun yi ittifaki akan cewa Yahya alaihi salam Allah ya ba shi annabci kafin ya kai shekaru 40 Ubangiji ya ba shi annabci aka nada shi annabi saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya nufi cewa Yahya alaihi salam zai mutu shahidi tun a farko-farkon rayuwarsa wato ba zai yi tsawon rai ba don haka aka gaggauta ba shi annabci tun kafin ya kai shekara 40 sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hananan da ita ce sifa ta uku da Allah ya ba shi wato ya hore masa tausayi shi yasa ya ce wa hananan min ladunna mun hore masa tausayi daga wajenmu wato tausayi da rahama ba irin wacce aka saba gani ba wannan tausayi ne na musamman Allah ya sa masa a zuciyarsa shi yasa aka ce min ladunna dan ka fahimci tausayi ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a zuciyarsa ya wuce irin tausayin da ake gani a gurin mutane ya wuce tausayi irin wanda aka sani da aka saba gani a gurin mutane masu tausayi shi tausayinsa ya wuce wannan saboda duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce ya yi maka daga wajensa komai daga wajensa ne kamar yadda muka faɗa komai na ni'ima daga Allah ne to amma kuma a fito a ce wannan abin bil ladunna a ware shi a ambaci ladunna a ciki to yana nuna cewa na musamman ne yana nuna cewa na musamman ne ba irin wanda aka saba gani ba ne ba irin wanda aka sani ba ne to Allah ya hore masa tausayi kuma haka duk waɗanda ya dace su jagoranci al'umma su yi jagoranci a cikin al'umma kuma a yi san barka a ji daɗi, to su ne masu tausayi, su ne za su zama masu tausayi. Tausayi yana ɗaya daga cikin sifa da ya wajaba shugaba wanda zai yi jagorancin al'umma ya sifanta da ita, ya sifanta da sifar tausayi, saboda dukkan ɗaiɗaikun al'umma a ƙarƙashinsa kamar ‘ya’yansa ne. Uba kuma an san shi da tausayin ‘ya’yansa, saboda haka bai dace a ce an samu shugaba ba mara tausayi. Tausayi yana ɗaya daga cikin sifofi na jagoranci. Idan ba a manta ba, Annabi Zakariya yana roƙon Allah ne ya ba shi ɗa wanda zai ci gaba da jagorancin Bani Isra’ila a bayansa. To da Allah Ta'ala ya tashi ba shi ɗan, sai ya ba shi ɗa wanda ya cika dukkan sifofin da ake buƙata. Daga ciki akwai sifar tausayi, saboda ya zama jagora ga al'umma, ya tausaya ma duk wanda yake buƙaci a tausaya masa, ya tausaya wa mai masa biyayya da ma wanda baya masa biyayya, hatta wanda baya ma shugaba biyayya abin a tausaya masa ne, saboda yana cikin wani abu na cuta da ake ta ƙoƙarin a magance masa ita. Shugaba kamar likita ne, yana tausaya wa mara lafiya, ko da mai lafiyar nan yana faɗa masa baƙaƙen maganganu, yana zaginsa, yana kai masa duka, zai yi ta ƙoƙarin sai ya ba shi magani don ya samu sauƙi. Ba zai ce tunda ya kai masa naushi ba, to shi ma zai rama, ai shi ma mutum ne, ai shi ma yana ji kamar yadda yake ji. A'a, zai fahimci cewa wannan yana cikin wani hali na a tausaya masa. Shi yasa za ka ga likita mara lafiya na unduma masa ashar, ba na so ba zan kai min kaza, amma sai ya yi masa, saboda yana tausayinsa ne. To haka shugaba ya kamata ya kasance ga talakawansa, ya zama mai tausayinsu, sawa'un suna daɗaɗa masa ko kuma yana ganin wanda baya daɗaɗa masa a cikinsu, ya tausaya musu, ya yi musu abin da zai musu jagoranci zuwa ga ya haye da su tudun mun tsira. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sifanta shi da tausayi, ya kuma ba shi tausayi, ce walaula fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allah ce saboda rahama ta Ubangiji ne kake tausasa musu, da ka zama mai kakkausar zuciya, mai kakkausan hali, da sun watse sun barka. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi ne. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم دق ابن دا زي وهلت دكو الله يتي مي جرماني أقولن أنه صلى الله عليه وسلم دق ابن دا زي وهلت دكو تو ونا ابن ينا يوى النبي جرما ينا جنجنا مسا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مي قلين الخير نقريكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هو مي توسييني مي رحمة نقم مني فهك شو قبائك يوى جبه كسنشي. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a, yace ya Allah, duk wani wanda Allah ka bashi wani abu na shugabancin al'umma ta ya tausaya musu, Allah ka tausaya masa. Wanda ka bashi shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu, Allah kai ma ka tsananta masa. Me yasa? Saboda tausayi wani abu ne da ya wajaba ya sifanta da shi. Idan ya zama ba ya da tausayi, to bai kamata ya zama shugaba ba. Bai kamata ya nemi shugabanci ba, ko da bai da tausayi ɗin, in ya nemi shugabanci to ya ƙoƙari ya koya wa kansa tausayi ɗin, ya koya wa kansa tausayi ɗin. Ana koya ɗabi'u da muke gani na masu kyau, ana koyansu, kamar yadda ake koyan ɗabi'u marasa kyau, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ana koyan ilimi ta hanyar koyo, haka nan haƙuri da juriya shi ma ana koyansa. Haka tana yiwuwa mulkin ya zo maka ba ka da tausayi, amma kuma da zarar mulkin ya zo maka kuma ka zama mai tausayi ɗin. Ka duba Sayyidina Umar da yadda yake, ka duba bayan ya zama khalifa, ya yi zama ya zama mai cikakken tausayi. Sayyidina Umar ya zama shi kadai zai zauna yana kuka, yana ni Umar na shiga uku, a ce akwai wani mutum a doron ƙasa a yau da nake yake ƙarƙashina kuma ya kwana da yunwa, na shiga uku, ina zan sa kaina? Sayyidina Umar ce kai dabba na tabbata, ko dabba ce ta kwana da yunwa, Allah zai tambaye ni akan ta, bare dan adam. To haka ya kamata shugaba ya rika ji, ya san da wannan. Shi yasa Allah subhanahu wataala cikin manya manyan sifofin da ya sifanta Yahya da shi, wanda Allah subhanahu wataala wanda Zakariya ya roki Allah ne ya bashi shi san ya dan ya zan jagora cewa hananan min ladunna ay wa atainahu halalan min ladunna hananan ma'tuf ne akan al-hukm cewa atainahu al-hukma ay wa atainahu hananan min ladunna mun hore masa mun bashi tausayi daga wajenmu dan ya zama shugaba wanda zai yi jagorancin al'ummarsa cikin tausayi wa zakatan mun bashi tsarkin zuci tunne mai tsarkakkiyar zuciya tunne mai tsarkakken hali mutun ne mai albarka duk inda yake yana jagorancin mutane yana shiryar da su Allah subhanahu wataala ya tsarkake shi daga dukkan laifuffuka da zunubai ya tsarkake masa zuciyarsa ya tsarkake masa hankalinsa ya tsarkake masa dabi'unsa ya tsarkake shi daga dukkan wasu miyagun halaye da kusan miyagun dabi'u wanda ita ma sifa ce da take wajibi ga shugaba ya zama yana da ita ya zama da mai tsarkakakken zuciya ce zuciya ce da bata da ba zama tana kullace da wani ba babu niyyar keta babu niyyar mugunta a cikin ta zuciya ce wacce take tsarkakakkiya da ya tsarkake ta da ganin girman Allah subhanahu wataala da tunanin ubangiji da tunanin lahirarsa ya tsarkake halayensa ya tsarkake dabi'unsa ya tsarkake mu'amalarsa ya tsarkake ayyukansa ya tsarkake zamantakewarsa da al'ummarsa ya zamana wanda mutane za su rika yabansa suna tsarkake shi su ma saboda wa zakatan shi a karan kansa mai tsarki ne kuma mutane suna yabansa wannan yabo tsarkakewa ce kamar yadda ka san wanda zai ba da shaida a ka'ida ba a karɓar shaidarsa sai an samu wasu wanda suka ba da shaida a kansa cewa mutumin kirki ne shi ne suka tsarkake shi ya samu abin da malamai suke cewa tazkiya 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 shi ne a tsarkake mutum ce eh mutumin nan ba mu san shi da wani abin asha ba ba mu san shi da wani abin tirba mutumin kirki ne ba mu san shi da ƙarya ba ba mu san shi da mugunta ba ba mu san shi da ha'inci ba to wannan ita ma sifa ce da Allah subhanahu wataala ya ba wa Zakariya zakatan a karan kansa ya tsarkaka kuma mutane duk sun yabe shi sun yi masa shaidar alkhairi babu wani abin da suke faɗa marasa mara kyau tare da shi wannan ita ce sifa ta uku a ta hudu sifa ta biyar sifa ta farko shine khudhul kitaba biquwa sifa ta biyu wa atainahu alhukma sabiya sifa ta uku wa halalan min ladunna sifa ta hudu shine wa zakatan sifa ta biyar wa kana taqiya kuma ya kasance ya tabbata mai tsoron Allah ne tsoron Allah shine aikata abinda Allah subhanahu wataala yake umartar ka da shi ka bar kuma abinda yake hana ka wannan ita ce taqwa taqwa imtithalul awamir wa jinabun nawahi ka bar abinda Allah ya ce ka bari ka yi abinda ya ce ka yi to duk wanda ya kasance mumini ne to wannan duk wanda ya kasance mumini ne mai tsoron Allah to wannan shine waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce tabbas waliyan Allah wato masoya Allah waɗanda suke makusanta Allah babu tsoro tattare da su kuma babu bakin ciki tare da su ba sa tsoron abin da za su iske bayan mutuwa su ba sa bakin cikin abin da za su bari a duniya Allah ya ce allazina amanu su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da duk abin da ya wajaba su yi imani da shi wa kanu yattaquna kuma suka zama masu taqawa wato masu aikata abin da Allah ya umarce su da aikatawa da barin abin da Allah ya umarce su ya hane su su hanu wannan ita ce wilaya ita ce walittaka to ina kuma walittakar nan ta ka zama ta hadu da annabci kaga babu shakka daukaka bisa daukaka haske bisa haske to wannan sifa ce da Zakariya ya sifanta da ita ita ce sifa ta biyar wa kana taqiya kuma aka yi amfani da kana kana anan ba wai tana nufin ada ba kai da ka sani kana fi'ili madi ne yana nufin a'a lan lidilalati ala tamakkuni taqwa fihi dan a nuna maka ya kafu tsoron Allah ya kan kama a zuciyarsa shi yasa in ka tashi ka fassara ka ce wa kana taqiya kuma ya tabbata mai tsoron Allah ne saboda tsoron Allah ya riga ya shiga zuciyarsa ya kankane ko ina ya mamaye ko ina a cikin zuciyarsa don haka ya cancanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawari zai yi wa masu tsoron Allah, babban sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai bawa masu tsoron Allah, sakamakonsu kuma shi ne aljanna. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Inna lil-muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Saboda haka mai tsoron Allah ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna. Tace ga ita ce karshen wato abinda mai tsoron Allah, wato abinda mai tsoron Allah zai samu shine gidan aljanna. Ita ce natija, ita ce sakamakon wannan tsoron Allah nashi. To wannan sifa ce da shi Yahya alaihi salam ya sifanta da ita. Haka mutum ne mai tsoron Allah. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, ko kuma daga mahaifinsa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yace kullu bani adam yati yawm al-qiyamati wa lahu dhanb illa ma kana min Yahya ibn Zakariya. Duk wani dan adam zai zo ranar gobe kiyama da wani laifi da yayi wa Allah, in banda Yahya dan Zakariya alaihi salam. A wata ruwayar, a wani lafazin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yahya ibn Zakariya. Bai dacewa ga wani yace ni nafi Yahya ibn Zakariya, ko dai yana nufin ana, yana nufin shi, wato ta hanyar ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta Zakariya, ce kada wani ya faɗi haka. Yace ma hamma bi khati'atin wala amilaha, bai taɓa ma tunanin ya yi zaifi ba, ballantana ya aikata, bai taɓa kawowa a ransa ba, ya ɗarsa a zuciyarsa cewa zai laifi, ballantana ma har ya aikata laifin. Wani hadisi ne tabbatacce, yana cikin tafsirin Tabari, yana cikin tafsirin Ibnu Abi Hatim, hakanan Al-Bazzar ya fitar da shi a cikin Musnad, da kuma Al-Hakim da Ibnu Asakir. Hadisi ne tabbatacce, Hakim ya inganta shi ala Sharh Muslim, Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma ya inganta shi. Saboda wannan sifa ce daga cikin sifofinsa, wa kana taqiyan, kuma sifa ce da ya kamata ko ya wajaba duk wani shugaba ya sifanta da ita, sifar tsoron Allah. Kada ya bar abinda zai bari na laifi saboda tsoron mutane, ko saboda kada a ƙi zaɓensa in ya kuma tsayawa, a'a ya bari dan Allah, ya sani akwai hisabi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai masa akan dukkan komai, musamman abin da ya shafi shugabanci. Sha'aninsa yana da girman gaske, sa'anin shugabanci yana da girman gaske. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato ana kwaɗayin shugabanci a duniya, amma za ta zama nadama ce da hasara a lahira, lahira za ta zama nadama da hasara, sai ga wanda ya bada haƙƙinta, sai ga wanda ya bada haƙƙin shugabanci. Saboda haka ma ya hana mutum ya riƙa kai kansa shi sai an bashi muƙami. Nabi ya hana ce innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan hasratan wa nadamatan yawm al-qiyama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi minha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku riƙa rigima kuna ta kai kawo da kuɗayin a ku samu muƙami, amma Annabi ya ce za ta zama hasara da nadama a gurin kura da gobe kiyama, sai wanda ya sauke nauyin da yake kansa. Saboda haka duk wani shugaba ya wajaba ya zama mai tsoron Allah ne, ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya danka shugabanci a hannunsa, kuma waɗannan da suke hannunsa bayin Allah ne, bayan Allah ne danƙa masa kulawa da su. To ya sani Ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye shi akan komai da yayi dangane da waɗannan wannan bayi da Allah subhanahu wata'ala ya danƙa a hannunsa. Don haka ya zama mai tsoron Allah. Wannan tsoron Allah shi zai kuɓutar da shi ko da za a samu tangarɗa a cikin sha'ad a cikin mulkinsa, saboda rauni da gajiyawa da ɗan adam. Idan ya kasance mai tsoron Allah ne a zuciyarsa, wannan tsoron Allah zai taimake shi. in dai har ya kasance tsakanin sa da Allah ya kyautata, to Ubangiji subhanahu wataala zai cece shi da wannan tsoron Allah. Sifa ta shida cewa barran bi walidayhi, ce mai biyayya ne ga iyayensa, mai biyayya ne ga iyayensa kamar yadda yake biyayya ga Allah. Wa kana taqiyan, wannan biyayya ce haƙƙin Allah ne, to kuma sai haƙƙin iyayensa. Kamar yadda aka sani sautari Allah subhanahu wataala yana hada bayanin haƙƙinsa da kuma haƙƙin iyaye. Abudullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آيو يديوا شكرا القرآن أبنجي سبحانه وتعالى يا واما حق سد حق إياي نيا نولا مكا قرما حق إياي وكدوبا أنا أتكين سياك دا أكي بيانا سفو في دا الله سبحانه وتعالى ya albarkaci ya haya da su bayan an faɗi haƙƙin Allah shine wa kana taqiya, wannan attaqwa haƙƙi ne na Allah, sai aka faɗi kuma haƙƙin iyaye biyo baya. Wa barran bi walidayhi, mai biyayya ne ga iyayensa biyu, kuma akwai hikima cikin a ambaci iyayensa biyu kamar yadda muka karanta a baya. Iyayensa ba su haife shi ba sai da suka kai wani matsayi na tsufa, sun tsufa ta kuf a daidai wannan lokacin da za su haife shi, ba zai samu irin abinda yaro da za a haifa irin dan fari na biyu wanda iyayensa da ƙarfinsa da ganiyar ƙarfinsu suka haife shi, ba zai samu wannan ba saboda tsufan iyayensa. Da haka amfani wanda zai yi da su ta fuskar abinnan zai ta kujiba da shi irin a ce suna da ƙarfinsu, yanzu ba zai samu ba. To a irin wannan yanayi akwai yiwuwar bayan yaro ya girma ya ga to me suka yi masa, tsofaffin nan me suka yi min, ba haka suka haife ni ba suka watsar da ni, banda wata makociyarmu da take zuwa tana kula da ni, da yanzu na zama ba yadda nake, wataƙila ma da na halaka. To sannan kuma biyayya ga iyaye a wannan lokacin ita ma tana da wahala, saboda ɗawainiyarsu ta fi a lokacin da suke da ƙarfinsu, za su iya wa kansu abubuwa, yanzu sun girma komai buƙata suke a yi musu, suna buƙatar tallafi fiye da yadda da suke buƙatarsa. Don haka a lokacin wannan biyayya ga iyaye abu ne mai wahala. Sannan ga tsufa, in aka ce an tsufa wani lokaci abinda ba a yinsa lokacin da ake gardi, in aka tsufa kuma to sai kaga an tsire shi da fada da sauran kyara da dokoki da sauransu. Shi yasa sai Ubangiji ya ambaci biyayyarsa, to duk da ya samu iyayensa tsofaffi tukum bai gajiya wajen yi musu biyayya ba, wajen biya musu haƙƙinsu. Biyayya da ta kunshi biyayya qaulan wa fi'lan wa amran wa nahyan, da baki zai gaya musu magana mai daɗi, zai yi musu kyakkyawar addu’a, sana a aikace za su gani, za su zai nuna musu a aikace, zai bi umarninsu, zai hannu daga hannunsu. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta’ala ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Yayin da lokacin da ɗaya daga cikinsu ko su duka suka tsufa a gabanka, ka ce fala taqul lahuma uffin, kakka nuna musu ƙosawarka. Uff wani abin da zai nuna ka gaji, ka ƙosa, kassu ji daga wajenka, kassu gani daga wajenka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ballantana kuma ka daka musu tsawa. Qul lahuma qawlan karima, ka gaya musu magana ta girmamawa, ta karramawa, ta mutuntawa, ta darashtawa. Waghfir lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, sannan ka sassauta musu fukafukan ƙasƙantar da kai na tausayi. Wa qur rabbi irhamhuma, ka ci gaba da yi musu addu'a, Allah ka ji kansu kamar rabbayani saghira, ko da bayan sun mutu. Saboda haka wannan wani abu ne da ba za ka taɓa samun shi ba a cikin wani addini ko a cikin wata al'umma in ba musulunci ba. Girmama iyaye da kula da su da ainihin tattalinsu, musamman a wannan lokacin da suke cikin wannan gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da kula da iyaye akan fita jihadi fi sabilillah. Wanda zai zo ya ce, ya Rasulullah, a rubuta ni nima in fita jihadi. Annabi ya ce, iyayenka na da rai? Ya ce, je ka ka yi jihadi a wajensu. Amma wani da sunan jihadi zai zo ya harba babansa da babarsa. Ya ce, jihadi yake yi. Allah ya sauke. Allah ya ce, wa barran bi walidayhi. Albarru shine albar, shine mai yawan alkhairi. Kalmar bar tana nufin mai yawan aikata musu aikin alkhairi. Wa lam yakun jabbaran asiya, ita ce sifa ta nawa
7 da 8,
ko mu ce ta 7, duk gaba ɗaya ka ɗauka korewa ce a matsayin sifa ɗaya take. Wa lam yakun jabbaran asiya, bai zama mai tsaurin kai ba, bai zama mai taka mutane ba. Aljabbar huwa kathirul jabri, ay alladhi yaqharu an-nas, mutum wanda yake taka mutane, irin wanda baya ganin kan kowa da gashi, wanda zai iya taka kowa, kaji ana cewa ai wane kai, ai ba shi wannan, ba wanda yake ganin mutuncinsa. Wannan karewar lalacewa kenan, karewar lalacewa kenan, mutum ya zama baya ganin kan kowa da gashi, ba a isa a sa shi ba, ba a isa a hana shi ba. Wani hattun ƙaho yake da wannan, saboda wauta da hauka, ce shi garin na akwai wanda ya sai taka masa birki in ya so abu, to na hauka ne, wauta ne, alamar tsiyacewa ne, cewa wannan mutum tsiyatacce ne duniya da lahira. Da zamana ba wanda zai iya taka masa birki, subhanallahi, ko mota ce aka ce ba birki tare da ita, ai kaga ba ta hawa, aka ce ba ka da birki, akwai matsala. To wani sai ya rika tunkaho da wannan, ni a garin na akwai wanda ya sai taka ya tsayar da ni in na so abu. To wannan bai san cewa yana zagin kansa ba ne, yana shelanta wa mutane cewa tsiyatacce ne duniya da lahira. Shine Allah ya ce, lam yakun jabbaran, bai zama mai taka mutane ba, bai zama azzalimi ba. Duk mutumin da zai zama jabbaran, to zai zama azzalimi ne, zai zama mai cutar da mutane ne, zai zama mai taka su ne, zai zama mai cinye musu haƙƙi ne. Saka aljabbar a alƙur'ani an yi amfani da shi wajen shadidul batsh, wanda yake da katsantsamato damƙa mai tsanani, wanda in ya tashi cutarwa zai yi cutarwa mai tsanani, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke sifanta adawa, idza batashtum jabbari, in kuka tashi damƙa sai ku yi damƙa mai tsanani, wato kuka tashi cutar jama'a ba ku yi musu kaɗan. Ko mutumin da ya zama nan da nan ma ya yi ƙurin kashare, ko ma ya kashare, kamar yadda kisar annabi Musa yake cewa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard, zaka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya, so kake ka zama jabberi a bayan kasa, ma'ana ka zama mai kashe mutane. Saboda haka kalmar jabbar wato tana nufin mutumin da sifa ce ta Allah, shine ba wanda yake hana Allah, sifa ce ta Allah wannan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Allah yana hukunci babu mai cewa ba daidai kai ba. Fa'alun lima yasha'u la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, wannan sifar Allah ce, shi zai yi abin da ya ga dama, ba wanda ya sai ce dan me kai kaza, dan me ba kai kaza ba. Wannan sifa ce ta Allah shi kadai. Idan mutum ya ɗauki wannan jabaruti ya sa wa kansa, to ya ɗauki sifar Ubangiji ya sa wa kansa, shi da Allah ya ɗaura wani yaƙi ne tsakaninsa da Allah. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta girman kai, ya haramta nuna isa. Sunan Allah ne aljabbar, jabbarul mutakabbir, aljabbar mai nuna isa. Wannan sifa ce ta ɗaukaka ta kamala dangane da Ubangiji. idan komai da komai halittarsa ne bayansa ne mulkinsa ne sai yadda ya ga dama da su kaga zai iya sifanta da jabarut subhana zul jabarut wal kibriya wal azama abinda muke fada mun yi sujjada shi ya sifanta da wannan sifa dan haka mutumin da ya dauki wannan ya sanya kamar ya dauki wata sifa ce ta ubangiji ya rataya wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaitowa daga Allah Allah yana cewa al kibriya urida'i al kibriya urida'i wal azamatu izari faman naza'ani fihi ma qasamtuhu wala ubali nuna isa da jiji da kai Allah ya ce wannan gwadona ne nuna girma wannan gautona ne wanda duk yace zai ja da ni akan su sai in karya shi kuma ba ruwa na saboda haka sifa ce ta ubangiji to Allah subhanahu wataala ya ce lam yakun jabbaran bai kasance jabbaran mai tsaurin kai ba bai kasance ta kadari ba asiya mai saban Allah mai saba wa Allah kangararre ko mai saba wa iyayensa mutum ne mai tawalu mai kaskantar da kai mai biyayya ga Allah mai maida al'amarinsa ga Allah subhanahu wataala a koda yaushe wanda ya tsaya da haƙƙin Allah ya tsaya da haƙƙin bayin Allah ya kula da haƙƙin Allah wa kana taqiya kuma ya kula da haƙƙin bayin Allah shine wa bar rabbi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya haka Allah subhanahu wataala ya bashi dukkanin sifofi da ya kamata a bawa wanda zai jagoranci al'umma wanda zai jagoranci zuwa ga Allah zuwa ga shari'a zuwa ga sa'ada ta duniya da lahira ubangiji subhanahu wataala ya bashi hikima ya bashi fahimta ya bashi ilimi tun yana kankani saboda haka ya zama ba ya da nabiyu ba nabiyunsa a lokacin sa kamar yadda ba nabiyunsa a sunansa ya zabo masa suna to haka nan hikima Allah subhanahu wataala ya bashi ita da wurwuri ba a bari ba a dau lokaci ba an bashi ita tun yana yaro tana yiwa Allah subhanahu wataala ya baka hikima amma ta zo a makare shi da wuri ta zo masa Allah ya bashi tausayi ladunni wanda ba takallufi yake yi ba irin ya matsa wa ransa din da ransa yana baci amma yana dannewa kasan akwai wannan a yi maka abu ka cika da haushi amma ka duk kokari dai ka danna ranka ka danna zuciyarka har dai abin ya tafi to shi ba haka yake ba shi abin dabi'atan ne baya jin komai saboda haka hanan din saladunni ne matbu ne alaihi sannan Allah ya tsarkake shi tsarkake halayensa tsarkake dabi'unsa tsarkake sihofinsa dan shi ma ya tsarkake waɗanda suke ƙarƙashinsa ya zama na taqiyan mai tsoron Allah ne saboda ka zumuncinsa alaƙarsa da Ubangiji alaƙa ce mai kyau don haka koda yaushe ya nemi agaji da taimako gurin Ubangijinsa Ubangijinsa zai masa da wurwuri zai samu taimakon Ubangiji ba ɓata lokaci domin shi ne cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la u'izanna saboda ya shiga cikin tawagar waliyan Allah wa kana taqiya to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala karshe ya faɗi sifar karshe a wannan guri ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashe shi da rai waɗannan lokuta guda uku Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar masa da aminci amintacce ne a cikinsu gaba ɗaya akwai sirri da sa Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan gurare guda uku ya ce a cikinsu zai samu aminci menene hikimar da ta sa Ubangiji ya keɓance waɗannan lokuta guda uku lokacin haihuwarsa da lokacin mutuwarsa da lokacin tashin sa ranar gobe kiyama wannan shine darasinmu na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh